الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، إن هناك تنبيهات لا بد منها. من ذلك أن المبيت بمزدلفة للحاج واجب من واجبات الحج، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه ركن من أركان الحج، لكن الصحيح الراجح أنه واجب من واجبات الحج. وعليه فواجب على الحج المبيت بمزدلفة إلا إذا كان من ذوي الأعذار كالنساء والضعفاء ومن في حكمهم ممن سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت بمنى. ثانيا، الرمي يوم الحج لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، وذلك لأن هناك كثيرا من الحجاج يرمون قبل طلوع الشمس من ذلك اليوم. ثالثا، أن الرمي أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال، فلا يجوز للإنسان أن يرمي قبل الزوال، لكنه يجوز له منذ زوال الشمس إلى ما بعد صلاة العشاء. رابعا، الابتعاد عن مشاركة الأغبياء الذين يجاهرون الله تعالى بالمعاصي في أقدس أماكن في أقدس الأماكن وفي أيام هي من أفضل الأيام. فينبغي للحج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن التقوى مأمور بها عامة ومأمور بها خاصة في أيام الحج. تعدد الأمر بها في عديد من المواضع في الآيات التي تتحدث عن الحج. يا إخوة، من سكن وتنني وطن لسكن ما تجي من درجة وتنين ده أبنجي سبحانه وتعالى يزابس ده شرعا تا بيا ده سكن من إبادوجي ده شرعا تا وطا إبادر دا بيسي ده سكن ركنان الدين المسلم سيقودابيا. Muna cikin watanni masu matukar kima kwarai da gaske, watannin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin mafi girman littafinsa, shi ne Al-Qur'ani mai girma. Allah ya ce, Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuq wala jidala fil hajj. Wato shi aikin haji ana yin sa ne a cikin waɗansu watanni sanannu. Watannin nan sanannu su ne Shawwal da Zulqa'ida da kuma Zulhijja. Da haka duk mutumin da ya kulla niyyar aikin haji a cikin su ya tabbatar cewa an haramta masa saduwa da iyali, kuma haramun ne aiwatar da wani aiki na fasikanci, kuma haramun ne jayayya cikin abin da babu amfani a kansa. Abin yana da alaka ne da addini ko yana da alaka da rayuwa? Watanni ne masu matukar kima. Aikin haji rukuni ne cikin rukunan musulunci guda biyar. Aikin haji wajibi ne cikin dangin wajiban al'amura da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajibta wa bayi. Ba a wai annan al'umma ta karshe ba kadai, a'a, Allah ya umarci khalil dinsa badatinsa Annabi Ibrahim alayhi salam ya shenar da cewa a zo a yi aikin haji. Annabi Ibrahim, Allah madaukakin sarki, ya shar'anta masa, ya tsara masa a cikin ibadojin da yayi, ya kuma yi umarni mutane su yi a lokacin su akwai aikin haji, abinda ke nuna matukar mahimmancin wannan ibada. Abubuwa da ya kamata mu sani dangane da mutumin da zai je aikin haji. Abu na farko, dukkan mutumin da zai je aikin haji ya tabbatar yana da istifa'a. Lafazin istifa'a Allah ya ambace shi cikin walillahi 'alan nas hijjul bait man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Lalle Ubangiji ta'ala ya tilasta wa bayi, ya tilasta wa mutane yin aikin haji, amma ga wanda yake da iko. To lafazin iko din nan na daga cikin abin da ke har hada maka ma'anarsa lafiyar jiki. Duk mutumin da yake da kokin lafiya yana da wani bangare daga cikin bangarori na istifa'a. Abu na biyu, guzuri da zai kai mutum ya dawo da shi ba tare da ya tagayyara ba, ba tare da ya yi bara ba, ba tare da ya bar iyalansa a nan gida cikin halin kakanikayi ba, lalle ya kasance yana da wadataccen guzuri, ba wai nake jin sa kadai ba, a'a, da abin da zai bari a gida na ci da jan iyalansa, da kuma abin da zai ije shi har ya je ya dawo ba tare da titin ko iyalansa sun shiga cikin halin kakanikayi ba. Sannan abu na uku, amnu tariq, hanya ta zanto amintacciya, ya kasance babu yaki akan hanya. Dukkan mutumin da tsakanin garinsa da birnin Makka sai ya keta ta wata iyaka, ta wata gaba, ta wani wurin da yake ana yaki a wajen, ko tsakanin ƙasa da ƙasa, ko tsakanin ƙabila da ƙabila, to lalle ne in dai baya da wata hanya sai wannan, to baya da istisa'a kenan na zuwa aikin haji. Zuwa aikin haji yana tabbata ne ga mutumin da waɗannan al'amura suka tattaru a gare shi, gashi da guzuri, gashi da abin hawa, gashi da ƙoshin lafiya, gashi kuma da wato ainihin hanyar da zai bi amintacciyar hanyar. Lokacin da mutum ya rasa ɗaya daga cikin wannan, to aikin haji ya faɗi a kansa har sai lokacin da wannan ɗin ya samu duka guda uku nan. Amma idan mutum ya samu ƙoshin lafiya da wadataccen guzurin da zai kace dawo da shi, hanya kuma tana cikin abinci, to ganganci ne mutum ya ke zuwa aikin haji. Asali ma Al-Qur'ani ya yi masa barazana, ya kautuka harshe a kansa, da Ubangiji ta'ala ce walillahi ala nas hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila, sai ce wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil alamin. Dukkan mutumin da ya kafirce, to ya sani cewa Ubangiji ta'ala mawadaci ne ga barin bayansa. Kaga anan sai aka siffanta mutumin da yake zuwa aikin haji tare da cewa yana da iko, yana da halin tafiya, yake zuwa, wato abin nan da yayi nau'i ne cikin nau'ikan kafirci. Allah ya tsare mu. Har ma Umar dan Khattab ke cewa mutumin da yana da iko da zai je aikin haji sai bai je ba, ni ta ni dai ba zan iya ba shi tabbas ba wajen mutuwarsa, ila ya mutu yana Yahudi ko ya mutu yana Kirista, amma ya tu yana musulmi ba ni da wannan tabbacin cewa an ba shi musulunci. Kaga a nan gurin ake danganci mutane suke ga mutumin da yake da iko yana da halin zuwa aikin haji, sai ya ki zuwa, sai ya ce wa Allah ne bai kira shi ba, ko alama Allah ne ya kira shi sai ne kake ansawa. Allah ya ce zo, Allah ya yi umarni ga annabi Ibrahim, wa azzimti nasu bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum, kai ce daga mutane zo su aikin haji, in kai ce ladin bayi nagartattu za su ansa maka, waɗansu a haye akan dabbobi ko akan dukkan wani nau'i daga cikin nau'ikan abin hawa, waɗansu ma za su taho a ƙasa, za su zo maka daga kowane lungu, kowane saƙo na duniya wanda yake manisanci, liyashhadu manafi'a lahum, don su halarci dangin al'amuran da suke da amfani a gare su a rayuwarsu ta addini da rayuwarsu ta duniyarsu. Kaga anan kenan dukkan mutumin da ya mallaki abin da ake kira istifa'a bai je ba, to ya tabbatar ganganci ya yi. Abu na biyu cikin al'amuran da ya kamata mai aikin haji ya kiyaye, lalle ne ya kasance ya nazarci taƙawa. An yi umarni da taƙawa a cikin ayoyin aikin haji. Ubangiji ta'ala ce wattaquli ya ulul albab wattaqullaha inna allaha shadidul iqab wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أي أمني الزكوى جزء عن الله أتكين جير آيوين بسكي مغانا أكن أيك النبي تلالين المتن يكسن في يال الزنس تكوى ينادى قتكين لزنس تكوى متن ينسن في شركة كون إلى النوء إلى شركة kar ya kira wani ba Allah ba dan biyan bukatansa, wani nan koda annabi ne cikin annabawa, koda salihi ne cikin salihai, koda wali ne cikin waliyai, kira ko roko haƙƙi ne na Allah shi kadai. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, manzo Allah kuma ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Allah ya kuma cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minaz zalimin. Lalle ne mai aikin haji ya kiyaye harshensa, ya tsarkake harshensa daga dukkan wata kalma ta shirka, daga dukkan wata kalma da ta kunshi munana ladabi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, daga dukkan wata kalma da ta kunshi neman taimako, neman agaji a wurin wani cikin abin da wannan nan baya da iko a kansa sai Allah madaukakin sarki shi kadai. Abu ne mai matukar muhimmanci, mai aikin hadi ya lura da wannan. Sannan yana daga cikin takawa, mutum ya nazarci duk abin da zai a cikin aikin hadi, ko abin da zai bari, to abin da manzon Allah ya ce yi ne, ko abin da manzon Allah ya ce bari ne. Ya tabbatar cewa takawa din nan ruhi ne na karban aikin hajjinsa. Manzon Allah ya ce man hajja falam yarfut walam yafsuk kharaja min durubihi kayyubi wa nadatu ummu. Dukkan mutumin da ya aikin hadi bai yi fasikanci ba, dukkan mutumin da ya aikin hadi bai tare da iyalansa ba a lokutan da aka haramta saduwa da su din, kharaja min dhunubihi kayyumi wa ladatu ummu, to zai fita daga cikin zunubansa tamfar ranar da mahaifiyarsa ta haife. Sannan abu na uku mai matukar muhimmanci ga mutumin da zai aikin haji, ya tabbatar cewa guzurinsa da zai je aikin haji da shi, tun daga abin da ya biya na kujera da guzurinsa da abin da zai bari a gida don ci da sha, ya tabbatar ya samu ne ta dukiya ta halal, ba ta hanyar sata ba, ba ta hanyar kwate ba, ba ta hanyar yaudara ba, ba ta hanyar fashi da makami ba, ba ta hanyar algushu ba. Domin ka'ida Ubangiji Ta'ala mai tsarki ne, baya karba sai abin da yake mai tsarki. Inna Allaha Ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Ubangiji ya umarci mummunai da irin abin da ya umarci manzanni da shi. Yace da manzanni, ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Ya ku manzanni, ku ci daga dada dan al'amura na halal. Idan an ci abu da dada, duk abinci ko abin sha wanda baya dauke da guba da za ta lahantar da jiki, baya dauke da wani abin da zai gurbata dan adam tunani, sannan an mallake shi ta hanyar halal, wannan shine abin da Allah yake kira da suna at-tayyib a larabcin Al-Qur'ani. Kishiyarsa shine al-khabith. Allah kuma yace ba za su daidai da juna ba, qul la yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith. Kace da su da abin da yake na halal da abin da yake na haram ba za su daidai wa daidai da juna ba, ko da yawan haramun din ya burge ka shirme ne, karancin halal ya fi shi albarka, kuma shi ne abinda Allah ya amince da shi, manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da shi. Don haka dukiyarka da zaka tafi da ita, guzurinka, kujerar aikin hajjinka ya zanto ta hanya ce ta halal ba ta hanya ta haramun ba. Allah yake da mu'minai, ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ku mu'minai, ku ci daga dadadan al'amura na halal waɗanda muka arzuta ku da su, ku gode wa Allah ta hanyar bauta masa shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba, in dai har gare shi kuke yin bauta. Sannan abu na gaba wanda yake mai matukar muhimmanci ga mutumin da zai je aikin haji, lalle ne ya kusanci ma'abuta ilimi, ya kusanci masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya tambaye su dangane da dukkan abin da yake son aiwatarwa na aikin haji, su dola shi kan tafarki madaidaici, su dola shi kan gwadabe da zai sadar da shi zuwa ga yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kar mutum ya aikin hajjinsa bisa ga jahilci, ya kashe kuɗi masu yawa, ya je ya wahala, ya bar kasuwancinsa da ayyukansa, kuma ya je ya dawo babu lada, in ma ya yi sa'a ya dawo babu zunubi. Don saboda bai yi tambaya ba kan yaya ake yin aikin haji, duk abin da mutum zai a rayuwarsa ta duniya, ko siyasa, ko karatun boko, ko kasuwanci, ko noma, ko kiwo, ko dukkan wata sana'a, sai mutum ya tambayi masana ta wannan fuskar, gudun kar ya hasara. Sai mutum yana da Ubangida ta wannan fuskar, gudun kar ya samu tasgaro. Amma idan mutum zai addini haka kawai, sai ya biya kujera ya tafi aikin haji ko umara, ya je abin da ya ga mutane suna yi ya yi, in an kewaya sau biyar ya kewaya sau biyar, in an yi sau bakwai takwas tara ya yi, inda ya ga wani ya zauna ya zauna, inda ya ga an tsuguna ya tsuguna. In an tambaye shi me yasa ka kewaya sau kaza, me yasa ka zauna, ko ka tsuguna, ko ka kwanta, ko ka tashi, ko ka ce kaza, ko ka aikata kaza, ba ya da wani dalili, saboda yace na ga mutane suna yi nima na yi. Wannan ko ba hujja bace ba, lalle ne mutum ya tabbatar ya tambayi malamai, lalle ne mutum ya tabbatar ya bi dukkan hanyoyi da zai koyi aikin haji, ta hanyar karatu, ta hanyar sauraron kaset, ta hanyar video kaset, ta hanyar sauraron waɗansu programs a radio da talabijin da ake wayar da kan mutane game da aikin haji, ta hanyar zuwa wurin bita da aka tanada don wayar da kan alhazai, ta hanyar ka samu wani malami da ka aminta da tsoron Allahnsa da iliminsa, ya ware maka lokaci a kullum minti 20 ko 30 ya maka sharhi, ina cikin kwana biyu ko uku ka riga ka kware akan aikin haji. Lalle ne mutum ya nazarta wa kansa wannan karin zai yi shi. Sannan abu na gaba mai matukar muhimmanci game zuwa aikin haji, lalle ne samu abin da ake kira ar-rufqatu as-salihah, abokan tafiya na gari, ya samu kansa cikin abokan tafiya na gari. tun lokacin da zai biya kujera ko bayan ya biya lokacin da ake karkaza alhazai a sansanin alhazai in zai yiwu ya samu yadda zai kurda ya ga wani guruf ne wani gungu ne wani ayari ne mutanen kirki suke ciki mabiya sunnar manzon Allah suke ciki malamai masu tsoron Allah al-ulama'ur rabbaniyun suke ciki dan yayi kokarin shiga ciki saboda duk abin da ya daure masa kai ya kasance ya tambaya an fada masa amfanin zama da mutumin kirki ko tafiya da mutumin kirki in ka tuna alkhairi sai ya karfafa gwiwarka dan kai in ka manta da alkhairin sai ya tunatar da kai shi in ka tuna sharri sai ya hana ka in ka manta da sharri ba zai tunatar da kai sharrin ba ballan tana ka aikata kuma qawmu da yasqa bihim jadithuhum dukkan mutumin da ya zauna da mutanen kirki baya hasara baya kafewa manzo Allah ya buga misalin abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba misalin su kamar mai sayar da turare da mai busa wuta da zuga zugi a makera mutumin da yake iza wuta ko rura ta zuga zugi a makera baya daidai da mutumin da yake mai sayar da turare manzo Allah ya ce mai sayar da turare ko ya baka kyauta ko ka saya ko kuma ka dukan shi ko da bai baka ko da ka saya ba in kana tare da shi zaka rinka jin kanki to haka mutum na gari ka nemi nasiha ya maka in baka nemi nasiha ba kai ba daidai bai fadakar da kai shi da kansa ba tare da ka nemi ba in ma hakan bata faru ba ka kalli abubuwa da yake da maganganu na kirki kai ma sai ka kawo koya a wurin sa to wannan shine sirri bar zama da mutumin kirki na gari mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum yana tare da mutumin banza to matsayin sa kamar mai rura wuta da zuga zugi a makera ko ya fice ka da kura ko tarzan wuta ya kone ka ko ya kasance kana jin warin makela ya dame ka dan haka dai ya kamata mutum ya samu mutane na gari lokacin da zai aikin haji ya yan uwa ku sani cewa nau'ikan aikin haji guda uku ko dai al-ifrad ko kuma at-tamattu ko kuma al-qiran mafi falala daga cikin waɗannan nau'ika shine at-tamattu kamar yadda dalilai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna akwai hadisi cikin sahih muslim da manzon Allah ke cewa afdalul hajj al-ajj was-sajj افضل الحج العد والسد مضيفي في aikin haji shine aikin hajin da aka raraka talbiya a cikin sa aka rinka daga murya da talbiya a cikin sa me aikin hajin bai yi kasala ba wajen talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak labbaik ilahul haq labbaik zal fawadil labbaik zal ma'ari yana yawan mai mai talbiya sannan kuma as-sajju ya kasance an malalar da jini a cikin sa ma'ana an yanka hadaya to kaga annan gurin sai ya fitar da ifradi tunda ifradi babu yanka a cikin sa kai tsaye sai ya rage salata matu'i da qirani sune waɗanda za su fifi ko dan haka malamai suka tattauna a tsakankanin su waɗanda suka ce qirani yafi saboda manzon Allah shi yayi waɗanda suka ce matu'i shi yafi duk da manzon Allah qirani yayi to amma yayi umarni ga sahabbai su yi ta matu'i ana koyin aiki da umarninsa ne idan an samu tinkaro tsakanin umarninsa da aikinsa manzon Allah ya riga ya koro hadiya tun daga Madina raquma daidai har guda 100 sahabbai kuma da yawan su basu riga sun koro ba dan haka sai ce da waɗanda basu koro hadiya ba inda sun dauko niyyar aikin haji da umara a takurai kirani ko sun dauko aikin haji shi kadai ifradi to lalle ne idan suka zo suka yi dawafi suka yi sa'ayi su yi tahalluli wato fi arsi su fita daga cikin ihramun ya tilasta su bisa ga haka kuma ya ce dakalatul umratu fil hajji ila yawm al qiyama umara daga yau ta shiga cikin aikin haji har zuwa ranar tashin kiyama sahabbai suka tambaye shi ali amina hadha a wannan shekarar ta mutu kadai manzo Allah ce bal li abadin abad bal li abadin abad yace ba ga wannan aikin hajjin naku ba har abada har abada har abada har abada da wannan hadisi da ire-iren sa da dama daga cikin malamai suka nuna fifikon aikin hajjin tamattu'i sama da sauran nau'ika na aikin haji da haka ya dan uwana mahajjanci abinda ya kamata ka yi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye da kai dan ka dace da lada mai girma aikin hajjin tamattu'i shine kai umara ita kadai sannan ka zo kai aikin haji daban wato zaka dauki niyya daga miqati ka tare kayan gida ka sanya ihrami bayan ka sanya ihrami ka kulla niyya kana mai kulla niyyar umara da zuci dan dukkan niyya da zuci ake yinta ba a niyya da baka sannan bakin ka ce labbaik allahumma umratan daga nan ka riga ka kulla niyya sai ka ci gaba da labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. In ka gaji ka tsaya, in an jima ka dora, kana daga murya gurgudan yadda ba za ka wahalar da kanka ba, kai kuma ba rada kake yi ba, haka ake bukata. In ka gaji ka tsaya, in an jima ka ci gaba, haka za ka yi ta yi har ka shigo Makka, sannan ka yanke salbiya. Waɗansu malamai suka ce har ka zo masallacin Ka'aba, sannan ka yanke salbiya. Waɗansu malamai suka ce har ku yi ido huɗu da ɗakin Ka'aba, ka ganshi sannan ne za ka yanke salbiya. Lokacin da za ka shigo masallaci ka tabbatar ka shigo da alwala, don da ka zo za ka yi tahiyyatul masjid. Saboda hadisin Abu Katada al-Ansari da ke cikin Sahih Bukhari, wanda ya nuna idan an shiga masallaci a yi sallar nafila raka'a biyu. Waɗansu malamai suna cewa a'a, banda masallacin Ka'aba, don shi masallacin ɗakin Ka'aba tahiyyar su shine kai tawafi, amma wannan ba hadisi ne daga bakin manzon Allah ba. Da haka umumin wancan hadisi yana nan akan umumihi, akan wato gamewarsa ga dukkan masallaci. Bayan ka yi sallar nafila raka'a biyu, sai ka je ka fara tawafi. Za ka fara tawafi daga kusurwar Ka'aba ta kudu maso gabas, daidai inda Hajar al-Aswad yake. Daga nan gurin idan ka je ka zagayo ɗaya kenan, in ka sake zagayowa biyu kenan, har za ka yi guda bakwai. Zagayen ukun farko za ka yi kana sassarafa idan ba cinkoso da yawa, inda cinkoso da yawa sai ka yi yadda ka samu kanka a ciki. A kowane zagaye da za ka yi, idan ka zo Hajar al-Aswad, kana da ɗaya daga cikin al'amura guda uku wanda ka samu daman yi shi za ka yi. Abu na farko, ka sumbaci Hajar al-Aswad ɗin, kana mai bismillah da yin kabbara, ka sumbace shi da bakinka. Idan cinkoso bai baka dama ka sumbace shi ba, ka taɓa shi da hannu, sai ka sumbaci hannun naka, kana mai bismillah wallahu akbar. Idan baka samu daman shafar shi da hannunka ba saboda cinkoso, ba a ce ka ture mutane ka zo da kai sarkin karfi bane ka wuce, a'a, daga nesa sai ka yi nuni da hannunka bismillah wallahu akbar, sai ka sauke hannun ba tare da ka sumbaci hannunka ba. A kowane zagaye cikin guda bakwai haka za ka yi, ɗaya daga cikin al'amuran nan. Daga nan wurin sai wurin da ake kira rukunul yamani. Rukunul yamani kusurwar Ka'aba ta kudu maso yamma, wadda daga ita ne za ka kai inda Hajar al-Aswad yake. Wannan kusurwa ba a sumbatar ta da baki, shafa ta kawai ake da hannu, ko ba a cewa komai wajen shafa ta, ba a cewa bismillah wallahu akbar irin yadda aka faɗa wajen Hajar al-Aswad. Kawai za ka shafa ta ka wuce, in taro ya yi yawa kuma ka wuce, ko nuna ta ba za ka yi ba. Tsakankanin wannan kusurwa zuwa ga Hajar al-Aswad ana cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Da haka har za ka yi zagaye guda bakwai. Bayan ka kammala zagayenka guda bakwai, kar ka manta lokacin da ka je wannan tawafi za ka gyara ihraminka ta yadda dantsanka na hannun dama zai fito, dantsanka na hannun hagu na rufe na dama ya fito lokacin da kake wannan tawafi. Bayan ka kammala sai ka yi sallar nafila raka'a guda biyu a wurin da ake kira maqam Ibrahim. In baka samu tsaya wurin maqam Ibrahim ba saboda taro, duk inda ka yi sallar raka'an nan guda biyu ka yi, raka'an farko Fatiha da kul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta biyu Fatiha da kul huwallahu ahad. Daga nan sai ka wuce ka je kai sa'i, ka dumbari inda dutsen Safa yake, kana mai karanta inna Safa wal Marwa min sha'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala janaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha shakirun alim. In baka iya ba kai tafi ba tare da ka karanta ba, kai komai ba, ba wani laifi a kanka, ba komai a kanka. Idan ka je ka hau kan dutsen Safa sai ka waiwayo ka fuskanci inda ɗakin Ka'aba yake, kana mai cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa 'azza jundahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Sannan kanatik wajen addu'a, ka roki duk abin da ya kamata ka roki ubangijinka cikin alherin duniya da kuma na lahira, ka nemi tsari daga dukkan abin da ya dace ka nemi tsari cikin sharrin duniya ko na lahira. Daga nan ka gangara ka tafi dutsen Marwa. Idan ka hau kai shi ma za ka kalli Ka'aba, ka yi addu'o'i a wurin, ka sake dawowa Safa, ka sake komawa Marwa, ka sake dawowa. Idan ka tafi ɗaya kenan, in ka dawo biyu kenan, in ka tafi uku kenan, ka dawo huɗu kenan. Wannan zai baka dama ka fara da dutsen Safa, ka ƙare da dutsen Marwa. Da zaran ka yi wannan, ka riga ka kammala umara. Abin da kawai ya rage maka shine sai ka yi saisaye. Da ka yi saisaye sai ka cire kayan gida, ka je ka yi wanka, ka ci gaba da sa kayanka na gida, ka cire ihrami kai, ka ci gaba da sa kayan gida. Kana nan kana jira sai ranar 8 ga wata, ranar tarwiya, za a tafi aikin hajji, za a fita Mina to a rannan daga masaukinka, daga hotel ɗinka, daga ɗakin da kake, idan kai wanka ka cire kayan gida ka sa ihram, sai ka kulla niyyar aikin haji dan abin da ke da umrah. Kana mai talbiya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Abinda ake so ka je mai nadan kai sallah azhar a can, da la'asar, da magariba, da isha'i, da kuma asubahi, kowace ita kadai ba tare da kayi jam'i ba. Washe gari 9 ga wata za a tafilin Arfa, a ranar za a yi ɗaya daga cikin manyan rukuni na aikin haji. Tsayuwar Arfa an kira ta da suna tsayuwa, amma ba sharti ba ne mutum ya yi a tsaye. Idan mutum a zaune ya yi ya yi, in a tsaye ya yi ya yi, a kan dabba ya yi ta yi, a ƙasa ya yi ta yi, kwanci ya yi ta yi, ya gaji da zama ya kishin gida, ya gaji da zama ya tashi ya yi tafiya, yana cikin filin da ya fita ba. Kewayen filin ba wai dutsen wannan na tsakiya shi ne Arfa ba. Filin wajen tangamin filin da zai ci mutum miliyan biyu da tsoriya shi ne ake kira da suna Arfa. Don haka duk inda ka tsaya cikinsa ya yi. Manzon Allah ya tsaya a wani wuri ce wa kabtu hahuna wa arafatu kulluha mawqif, a nan na tsaya. Amma Arfa duk inda kuka tsaya wurin tsayawa ne. So ake kai azhar bil asr a kan wurin dan uta kadir azhar raka'a biyu, sannan ka tashi kai la'asar raka'a biyu a lokacin azhar. Daga nan gurin lokacin tsayawan Arfa ne kai ta istighfar, ko karatun qur'ani, ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. In kai wannan ka gaji ka ci gaba da wancan, in ka gaji da wancan ka ci gaba da wancan, daga nan har ya zuwa lokacin da la'asar za ta yi liƙis, har ya zuwa lokacin da rana za ta faɗi. Lokacin da la'asar ta yi liƙis, rana tana dab da faɗuwa, malamai suka ce ka yi wa istighfari, domin a daidai wannan lokacin ne Ubangiji ta'ala ke cewa mala'ikunsa, ku duba bayina, laqad atawni su'usan kubra, sun zo mun da datti a jikinsu, kansu ba su samu sukunin tajewa ba. Saboda kwanakin aikin haji cikin tufafi iri ɗaya, sarki da bafade, shugaba da wanda ake shugabanta, farare kallon shi, yace to ina faɗa muku cewa na yi musu gafara. A lokacin ake son ka nafi da istighfari don ka dace da ai maka gafara ɗin, don ka roƙi abin da a wannan lokaci Ubangiji ta'ala ke yinsa ga waɗanda suka cancanci ya musu cikin waɗanda suka halarci Arfa. Daga nan sai a dangaro a taho Muzdalifa. Kwanan Muzdalifa wajibi ne, waɗansu malamai ma suka ce rukuni. Da daddare a Muzdalifa ba abin da za ka yi banda bacci, ana so dai ka haɗa magariba da isha'i a can gurin don fita a kai kenan. To daga nan gurin ka kwanta barci, an waye gari bayan ka an waye ga alfijir ya keto ka yi sallar asubahi, to lokaci ne na istighfari da roƙon Ubangiji. Allah ce fa'iza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram. Al-mash'ar al-haram filin Muzdalifa kenan. Waɗansu malamai suka ce al-mash'ar al-haram dutsen nan da ake kira Kuza shi ne al-mash'ar al-haram. Ka ambaci Allah ambato mai yawa, ka yawaita istighfari har zuwa lokacin da rana za ta yi dab da fitowa. Rana ta kusa fitowa, sannan sai ka tattara naka na tafi tafiya mila. Idan an je minar nan ayyuka guda hudu ne: aiki na farko jifa, aiki na biyu yanka, aiki na uku aski, aiki na hudu a Makka za a je aiki shi ne tawaful ifada, wanda rukuni ne cikin rukunin aikin haji. Da ka zo jifa, cikin wuraren jifa guda uku, ba ruwanka da na farko, ba ruwanka da na biyu, sai na ƙarshe. Idan ka je ka na ƙarshe da duwatsu guda bakwai shikenan, ka tsaya ka yi addu'a ka roƙi Ubangiji. Daga nan gurin sai ka je wajen yanka, in ka riga ka biya a banki tuntun to za a yanka a madadinka a wannan ranar, shikenan sai ka je ka yi aski. Daga lokacin da ka yi aski, in ka ga dama tun daga lokacin ka cire ihrami ka sa kayan gida ka yi wanka ka sanya turare, komai ya halatta irin wanda da aka haramta maka lokacin da ka sanya ihrami, in banda saduwa da iyali. Daga nan sai ka gangara ka tafi Makka ka je ka yi tawaful ifada. Za ka yi tawafi, za ka yi sa'i bisa ga siffar da muka ambata. Sai dai a wannan sa'ayin na aikin haji ba sai ka fito da zantanka waje ba. A sa'ayin farko, a tawafin farko kai na umrah shi ne ake fito da dantse a waje, wato tawaful qudum kenan ko tawaful umrah. Amma a tawaful ifada ko tawaful ziyara ba sai ka fito da dantsenka waje ba. Za ka yi ka je ka yi sa'ayi irin yadda muka ambata. Daga nan gurin shikenan sai kuma ka dawo Mina. Ka kwanta ka yi barci, in ka gaji ka yi zikiri, in ka gaji ka yi karatun Qur'ani. Abin da ya rage maka, za a waye gari 11, a sake wayen gari 12, a sake wayen gari 13. Waɗannan suna ake kira ayyamut tashriq ko ayyamun ma'dudat. Da Allah ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ambaton Allah ake a cikin su da yawa. Aikin da ake a wannan kwanaki, wato ambaton Allah, jifa sai cin nama, أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى جيفا جزاء أولا من قوانك إذا أجفولا لن جيفا قد أكو دنا فرقو دنا فرقيا دنا كرفي كوان نبي دوسي قد أبوكي كذا دوسي أشرن بتأيكنا هكذا إذا من شاء دير شابيو إن أنزيا أن كي شاء أكو أكا أكفتو أما إمتن بكي شاء أكو با daga ranar sha biyu yayi tafiya sa bai laifi ba aikin hajjin sa ya cika sai dawo zai zauna a makka ya kiyaye halartar dandi akan lokaci ba dan komai ba dan saboda dare ba sai yin sallah a wannan masallaci wanda sallah guda ɗaya a masallacin Ka'aba bai da take da sallah 100 a wani wurin da ba can ba to kaga bai kamata mutum ya je yana makka kuma yana barci a ɗakin sa ba a madadin ya je ɗakin Ka'aba ya sallah yana sallah a ɗakin sa ba a madadin ya je ɗakin Ka'aba ya sallah da haka ya kamata mu kiyaye wannan kwarai da gaske to wannan jifa da za a yi ta ranar 11 da 12 da 13 ga wanda ya tsaya ana yin ta ne bayan rana ta bar tsakiya bayan sallah azhar kafin rana ta bar tsakiya bai halatta ai ba jifar farko da za a yi ta ranar sallah wanda wuri ɗaya ake jifa da duwatsu guda bakwai kadai ana yin ta bayan rana ta fito kafin fitowar rana bai halatta ai ba da yawa daga cikin alhadai sukan yi kwaba sai ki kwana a Muzdalifa kaga sun saba wa Allah su zo su jifa rana ba ta fito ba sun kuma saba wa Allah washe gari a 11 da 12 da 13 ga wata kuma su je su jifa 10 na safe duk aikin hajjin su gaba ɗaya sako suka yi ma'ana sun sassaba manzon Allah sun kare dokokinsa ko kuma suna so Allah ya karba ba a yi wa Allah tilas sai ka bi yadda yake so ka tabbatar ka kwana a Muzdalifa ba wanda aka yafe wa rashin kwana a Muzdalifa sai tsoho gajiye kenan ko mata su wannan in sun tsaya zuwa rabin dare sai su fice su kwana a Mina ko su in so kwana a Mina wato gari ba za su yi jifa ba sai sun tabbatar rana ta fito sannan su yi jifa wato wani abin da mutane suka jahilta shi ne lamarin jifa a ranar 11 da 12 da 13 ga wata da ka yi ta kafin rana ta yi zawali gara ka bari bayan sallar isha'i ka je ka yi idan kana ganin mutum ko so ya yi yawa da rana bayan azhar bayan la'asar ka bari bayan isha'i takwas takwas da rabi har tsara dare ka je kai kayanka sahabban manzon Allah sun rinka yin jifa har bayan sallar isha'i amma cikin su babu wanda ya jifa kafin zawali da haka dukkan mutumin da ya jifa kafin zawali a ranar 11 da 12 da 13 ga wata ya tabbatar cewa yayi abin da shi kadai ya sunnanta ba ya da wani magabaci a kai cikin sahabbai ko ta ga ai ko ta bi usalina ibadar su ta zanto tana cikin hadari na rashin karbuwa kenan ya kamata mahajjatan su kiyaye a daina sabon ubangiji Amina a daina yin ayyuka waɗanda ake na mata a Amina ta kuɗuwa tsakanin maza da mata Amina waɗansu waɗanda shi ɗan ya wanke wa hannu aka yi musu mummunar huduba da so karanta hadisin manzon Allah na cewa wanda ya aikin hajji zai fito kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi sai suka ɗauka to shikenan tunda mun yi aikin hajji mun ƙare yanzu fayil ɗinmu na baya don an shafe sai dai mu ɗauki sabo da haka tun daga Mina za su rinka ta'amuli da karuwai tun daga mutum za su rinka ta'amuli da matan banza yan jidda kanu akwai mutanen da suke yin ɗinki na yan birni ba sa sawa sai a kwanaki guda uku nan na Mina kwanakin da Allah ya ce wadkur Allah fi ayyamin ma'duda ko ambaci Allah ambato mai yawa a lokacin wani zai kangare wa Allah a lokacin wani zai saba ubangiji a lokacin wata za ta saba Allah tsinannu da anannu daga cikin mata waɗanda suke kilaki za su rinka hira da junansu ana cewa hajji nawa kika bata mutane wata ta ce ai na bata guda biyar wata ta ce ta bata guda bakwai ma'ana ta yi duru wani alhaji da ihrami a jikinsa har ya yi zuna da ita babu inda za ka ga wannan rikin mutuncin a dukkan inda alhazai suke irin inda alhazan Najeriya akwai a waɗansu wuraren amma bai kai na Najeriya ba a cikin Najeriya ba inda za ka ga rikin mutunci sama da waɗannan jihohi guda biyu jihar Kano da jihar Legas duk mai mutunci yana jin tsoron ya zai zauna a cikin kaima ta mutanen Kano ko ta mutanen Legas ba ya kamata mu tsoron Allah mu tsoron su ubangiji mu sani cewa aikin hajji ba yawon shakatawa ba ne ba ba kuma tilas za a yi wa Allah ba ya kamata mu tsoron su ubangiji wurin da Allah ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min azabin alim wani mutum ya daure kaya anan yayi guzuri yayi ticket yayi komai dan zai saba wa Allah a wurin niyya idan kai zaka saba Allah Allah ya alkawari da azaba niyya ba ko da baka aikata ba balan sanaka je ka aikata ya kamata mutane su yi tsoron ubangiji idan har mutum ya ga inda yake zaune mutanen banza sun yawa sai take koma wani tenti da dole bane sai ka zauna cikin su sai ka kyale su dan aikin hajjin kai kubuta ya Ubangiji ka sa mu cikin bayi masu jin tsoronka, masu kaskantar da kai gare ka, masu bin dokokinka, masu bin shiriyar manzanka, jakadanka, badadinka, shine shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ubangiji ka sa mu fukarfin zukatanmu, ya Ubangiji ka kare mu daga sharrin kawo kanmu, ka kare mu daga sharrin shaitan. Ya Ubangiji ka kare mu daga sharrin kawo kanmu, ka kare mu daga sharrin shaitan. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata. Ya Ubangiji sanya mafi kyawun ayyukan mu su zanto sune na ƙarshe a rayuwarmu. Ya Ubangiji ka sanya mafi tsadar yini, mafi darajar yini a cikin rayuwarmu su zanto shine ranar saduwa da kai. Ya Ubangiji ka sanya mutuwa ta zame mana hutu, ka sanya haɗuwa da kai ta zame mana farin ciki. Ya Ubangiji, ya Allah, karka danke mu da ayyukan da muka yi ko wawayen cikin mu suka yi, ya mana gafara, kai mana sutura. Ya Ubangiji ka tsare mu daga sharrin munanan laifukan mu. Ya Ubangiji sanya katangar ƙarfe tsakanin mu da shaitanin mutane da aljanu. Tsora mu akan gwadabin manzanka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم.